Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a yau Talata 14 ga watan Maris na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta bada damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60, yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Hannayen jarin bankuna Amurka sun faɗi a jiya Litinin, duk da cewa shugaban ƙasa Joe Biden ya tabbatar wa Amurkawa cewa tsarin bankuna Amurka bai da matsala. Yawan aukuwar laifuffuka nuna ƙiyayya a Amurka ya ƙara matuƙa a shekarar 2021, inda ya kafa tarihi a wasu lamura kusan 11,000 da suka auku, a cewar hukumar FBI a wani rahoto.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa, yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya, magabata da sauran masu ruwa da tsaki na jan kunnen masu yin kalamanta da hankali.
Duk maganganun da ake faɗa akan maganan addini da sauransu, wani abu ce wanda insha Allah ta'ala mu jihar Nasarawa ba za mu yi shi ba. A masallatanmu da ya kama mu musulmai, kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba, tashin hankali baya kawo shi.
Bayan nan za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a Najeriya ta yi ƙarin bayani kan zaɓen gwamnonin jihohi da na 'yan majalisun jihohi da za a yi a ranar 18 ga watan Maris.
Hukumar zaɓe ta buƙaci dukkan jam'iyyun siyasa da su ci gaba da gudanar da yaƙin neman zaɓensu har zuwa ranar 16 ga watan Maris, sa'o'i 24 kenan ga ranar zaɓe.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sakko take gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta bada damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60, yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ganawar da aka yi a jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau, amma ta ce Rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana akan wata yarjejeniya makamanciyarta game da batun fitar da kayayyaki daga Rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsi ta Ukraine ta sake karewa. Shirin fitar da hatsin da ake kira jigilar hatsi a Bahar Aswad ya ba Ukraine, da ke zaman ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke kan gaba wajen noman hatsi, damar jigilar abinci da taki daga tashar jiragen ruwa na Ukraine guda uku. Majalisar Ɗinkin Duniya da Turkiyya ne suka shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar a watan Yulin da ya gabata don taimakawa wajen shawo kan matsalar ƙarancin abinci a duniya, kuma aka tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 120 a watan Nuwamba. Ranar Asabar ake sa ran wa'adin yarjejeniyar zai ƙare. Hannayen jarin bankuna Amurka sun faɗi a jiya Litinin, duk da cewa shugaban ƙasar Joe Biden ya tabbatar wa Amurkawa cewa tsarin bankuna Amurka bai da matsala, kuma masu biyan haraji ba su ne za su biya masu ajiya ba a wasu bankuna biyu da aka rufe. Amurkawa su kwantar da hankalinsu a kan tsarin bankin ƙasar kuɗaɗen kunanan, a cewar Biden a cikin wata sanarwa ta minti 5 da ya gabatar a fadar White House yayin da aka buɗe hada-hadar kasuwancin makon. Ya ce duk kwastomomin da ke ajiya a bankin Silicon Valley da ke California za su samu damar fidda kuɗaɗen ajiyarsu, yayin da jami'ai a fannin kuɗi na gwamnatin tarayya suka karɓi ragamar ayyukan bankunan. Yawan aukuwar laifukan nuna ƙiyayya a Amurka ya ƙara matuƙa a shekarar 2021, inda ya kafa tarihi a wasu lamura kusan 11,000 da suka auku, a cewar hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI a wani ƙarin bayani na rahoton hukumar kan laifuffukan ƙiyayya na shekara-shekara. An samu rahoton laifuffukan ƙiyayya guda 10,840 a shekarar 2021, a cewar sabon rahoton, inda aka samu ƙari na kashi 31 cikin 100 daga 8263 da aka ba da rahoto a shekarar da ta gabata. A baya, hukumar FBI ta sanar da samun rahoton laifuffuka nuna kiyayya har su 7262 a shekarar 2021, amma bisa ga wasu bayanai da ba cikakku ba.
Anjima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kwanaki kalilan kafin zaɓuɓɓukan gwamnoni da 'yan majalisun dokoki a wasu jihohin Najeriya, an fara samun zafafan kalamai daga wasu jama'a wanda idan ba a daƙile su ba suna iya janyo tashin hankali a tsakanin al'umma. Don haka nema wasu masu ruwa da tsaki suka shiga jan hankula. Zainab Babaji gare ki.
Ɗaya daga cikin ababen da ke saurin harzuka jama'a musamman mabiya addinai shine yin kalamai game da addini, wanda kuma shine wasu 'yan siyasa ke amfani da shi don rarraba kawunan jama'a da zummarcin maburinsu. Jihar Nasarawa da ke da tarihin zaman lafiya tsakanin mabiya addinai daban-daban, a wannan kakan zaben an fara samun cece-kuce da ke rura wutar rikici da in ba a sha kanta ba za ta zame matsala. Shugaban kungiyar haɗin kan Krista a jihar Nasarawa, Very Reverend Father Sunday Emma, ya ce ba sa buƙatar wani yanayi da zai ɓata zamantakewarsu.
Nasarawa dai sani kowa ne, kaga gida ɗaya musulmi biyu ko uku, a samu Krista biyu ko uku, haka muna cidanya. To wannan abun ya zo mana da bacin rai sosai. Mun gode gwamna ya dauke mataki, ya kira shugabannin addinai, mun zauna mun lance wannan, har yanzu muna lance wannan. Muna kira ga kowane mabiyin almasihu domin ɗaukaka almasihu ya jefa kuri'a bisa ga abin da ya gani, ya duba cancanta. Waɗanda suna so su fake da addini kuma domin su cimma burinsu, muna addu'a Allah ya ba su ganewa.
Shi ma sakataren kungiyar Jama'atu Nasrul Islam a jihar Nasarawa, Imam Muhammad Ali, ya ce suna kan faɗakarwa kan zaman lafiya.
Nasarawa ba mu taɓa faɗa na addini ba. In ma akwai wani faɗa da aka yi a Nasarawa bai wuce ta ƙabilanci ko kuma manoma da makiyaya ba. Saboda haka duk maganganun da ake faɗa akan maganan addini da sauransu wani abu ce wanda insha Allah ta'ala mu jihar Nasarawa ba za mu yi shi ba. A masallatanmu dai kamar mu musulmai kullum muna kira ga mutane mu sani cewa abinda zaman lafiya bai kawo shi ba, tashin hankali baya kawo shi.
Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, a taron da ya yi da masu ruwa da tsakin jihar, ya ce kamar wasu jihohin Najeriya suna zaune ne da junansu da ke da bambancin addini.
So we cannot afford in any way whatsoever to begin a religious war in Nasarawa state.
Ya ce ko ma menene ba za mu fara yakin addini a jihar Nasarawa ba.
We cannot allow politics to divide us.
Ba za mu bar siyasa ta raba mu ba. Don haka gwamnan ya roki sarakuna, shugabannin addinai da na al'umma su yi hudu bar zama lafiya wa mabiyansu. A jihar Plateau ma an samu irin wannan cece-kucen, wanda dan takarar gwamna a jami'iyar PDP Barista Caleb Mutfang ya ce jama'a su kwantar da hankulansu.
Ina so in ba duk al'umman Plateau kowa ya kwantar da hankalin shi. Za mu yi yakacin kokarinmu domin kasar Jos ta zama kasan kowa, ta tabbatar da cewa duk wanda yake zaune cikin Jos ya yi rayuwar shi a cikin lumana, a cikin kwanciyar hankali.
A shekarun baya dai irin waɗannan kalamai marasa daɗi sun haddasa mummunan rikicin bayan zaɓe da ya kai ga rasa rayukan jama'a da dama da salwantar dukiyoyi masu tarin yawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa ƙarfe 1:09 na dare. Ga Maryam ta da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Litinin, Iran ta sanar cewa jagoran addinin kasar ya yi afuwa ga mutane sama da 22,000 da aka kama a zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin da ta mamaye jamhuriyar ta Musulunci. Nan take dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta ba da tabbacin sakin mutanen da yawa. Sanarwar da shugaban ma'aikatar shari'a Iran, Ghulam Hussein Husseini Ejehi, ya bayar. A karan farko ta yi ƙarin haske akan yadda gwamnatin ƙasar ta dauki mataki bayan zanga-zangar da aka yi akan mutuwar Masa Amini mai shekaru 22 a watan Satumban da ya gabata wadda 'yan sandan ƙasar suka tsare ta. Har ila yau ta kuma nuna cewa yanzu tsarin mulkin Iran ya samu sukunin bayyana girman tarzumar wanda ke zaman ɗaya daga cikin manyan kalubalen da aka fuskanta a ƙasar tun bayan juyin halin da aka yi a shekarar 1979. An kuma kulle dubban mutane sakamakon matakan da aka ɗauka biyo bayan juyin halin. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙwararru a fannin kimiyya da su ba da ƙwararren hujjoji don sanya gwamnatoci su aiwatar da manufofin da za su magance sauyin yanayi kafin a zarta wani matakin ɗumamar yanayi. Kalaman nasu na zuwa ne a daidai lokacin da masana da jami'ai daga sassa daban-daban na duniya suka haɗu a birnin Interlaken na ƙasar Switzerland tsawon mako guda domin kammala rahoton ƙarshe cikin wasu guda 7 da kwamitin manyan masana kimiyya na majalisar suka fitar tun bayan da aka kulle yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris a shekarar 2015. A cikin wani jawabi na bidiyo ga wakilan, Sakataren Janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce sabon rahoton da kwamitin gwamnatocin ƙasashen duniya kan sauyin yanayi ya fitar ya zo a muhimmin lokaci.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake lekawa Najeriya. Duk da ba lalle bane gwamnonin da ke gado su lashe zaɓe karo na biyu, amma ƙwarin guwar 'yan hamayya ya fi ƙarfi a jihohin da gwamnoni za su kammala wa'adi a ranar 29 ga watan Mayu mai zuwa. A akasarin shiyoyin siyasa na Najeriya 6, akwai irin jihohin da gwamnoninsu ba sa cikin takara. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamiel Hikaya ya aiko mana.
Wasu daga jihohin da lamarin ya shafa sun hada da Kano a arewa maso yamma, Rivers a kudu maso kudu, Abia a kudu maso gabar, Filato a arewa ta tsakiya da Taraba a arewa maso gabar. In an duba wani abun lura, dukkan gwamnonin arewa maso yamma 7 in ka ɗebe jihar Zamfara za su kammala wa'adi a wannan karo. Inda arewa maso gabar duk gwamnonin 6 in ka ɗebe Taraba na neman tazarce karo na biyu. Bambancin arewa ta tsakiya nan ma jiya ɗaya ce, wato Kwara gwamnanta ke neman wa'adi na biyu, amma don jihar Kogi da ba ta cikin zaben gama gari sai sharhin ya zama na daban. Jami'in kamfen na jam'iyyar adawa ta NNPP a jihar Taraba, injiniya Zakari Ahmad Guroje, na fifi da ɗora kamfen ɗin kan yaƙi da bambance-bambancen addini da ƙabilanci a matsayin mafita ga kowace jam'iyya ma a jihar.
Da bambancin ƙabila a jihar Taraba da kuma ɓangaranci da ake fama da shi, mu dawo mu zama al'umma a dunkule, mu dawo mu zama mutane ne guda daya, mu dawo mu sa jihar mu a gaba ya zama Tarabar ita ce abinda yake a gaban mu. Ita Taraban dama ita ne abinda ta hada mu. Addini bata hada mu ba, kabila bata hada mu ba, bangaranci bata hada mu ba. Abinda ya hada mu shine jihar Taraba. Saboda haka Taraban ne za mu rike, kowa za a yi tafiya da shi ne a bisa ga cancanta, ba don addinin sa ba. Duk abinda mutum yake nema idan ya cancanci wannan abin za a yi masa, kuma za a bashi insha Allah ba tare da la'akari da addininsa, bangaranci da ya fito ko kuma yarensa ba.
Shi ma kakakin kamfen ɗin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Katsina, Imran Wadanas, na cewa duk da ziyarar ta shugaba Buhari amma wannan karo sun shirya kawo sauyi.
Kai muna fuskantar Allah ya kai mu 18 ga wata mu ci zaɓe tun da mai girma Aminu Bello Masari ya gama. Da haka duka tun daga shi mai girma Aminu Bello Masari har zuwa shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari hankalinsu ya kwanta. Da haka al'ummar jihar Katsina dama ce da suka samu su fito su zaɓi wanda suke so. Zaɓen da aka yi na 25 ga wata ya tabbatar da cewa al'ummar jihar Katsina al'umma ce ta jam'iyyar PDP, saboda ko ba komi sun kawo mai girma a Atiku Abubakar ƙuri'u, wanda ƙuri'un da muka bada a Katsina sun fi waɗanda mutanen APC suka bada. Da haka hankalinmu kwance yake, kuma shirye muke tsaf.
Hukumar zaben Najeriya INEC da ke shirin gudanar da zaben a ranar Asabar ɗin nan mai zuwa ta ba wa jam'iyyu damar ci gaba da kamfen har ranar wayewar jajiberin zaben. Zainab Aminu jami'a ce a sashen labarun hukumar.
Kowane rumfar zaɓe yana da na'urar Beavers, dole sai an canja kamar kwanan wata da kuma irin zaben da za a gudanar. Kuma hukumar zaɓe ta buƙaci dukkan jami'in siyasa da su ci gaba da gudanar da yakin neman zaben su har zuwa ranar 16 ga watan Maris sa'o'i 24 kenan ga ranar zaɓe.
Ana jiran bayani a hukumance daga INEC kan kammala saita na'urorin VIVAS don gudanar da zaben da za a iya samun shaida ga korafe-korafen da kan taso a bayan zaɓe. Nasiru da Malika yayin murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wato abun da nake so jama'a su gane shine wannan na'ura sabuwar na'ura ce a Najeriya. Kuma in an bude ta haka a gabanka tana ana tattaba ta tana aiki za ta dauki hoton ka za a aika za ta bullo da kaza. Amma abun da aka yi da riyan Najeriya aka takka musu ƙarya aka ci amanar su shine an ce duk abun da aka yi nan yana fita direct ana transmitting din shi kai tsaye tafi ɗakin INEC. To duk abun da aka yi a wurin nan wannan abu yana nan cikin wannan na'urar bai zuwa ko ina. Idan ya kasance haka wannan yaudara a tarihin ƙasar duniya ba ta bayin haka ba.
Wallahi ya gabata a ce kudin nan ai kun yadda da zaben nan kuma abin da ya kamata ku yi nan kunan munna wa shi wannan tattakar don haka Allah ba gurare da yawa inda muke ganin mu ya kamata mu tsaya da mun bani gina siyasa shi ne gina mutane
a duk Najeriya ba wanda ya kaya teku gina mutane.
Ina tabbatar maka ni dai a tarihin 'yan siyasa a Najeriya ban ga wanda ya gina mutane a Najeriya ya gina 'yan siyasa ya gina talaka ya gina inda ya fito irin tulubu ba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin gaskiya ne wasu daga cikin na'urorin hukumar zaben Najeriya ba su yi aiki ba irin su VIVAS a lokacin zaben shugaban kasa na Najeriya? To za su yi aiki a zaben gwamnoni da za a yi a ƙarshen makon nan mai zuwa? Sannan kuma da yake Tinubu ya sha kasa a zaben shugaban kasa a Lagos wanda jam'iyyar sa ba ta ci ba, za a sake kada shi a zaben gwamnoni? Duk wannan suna cikin abubuwan da muke son mu duba a kashi na biyu na muhawarar da muke ji game da sakamakon zaben shugaban kasan da ya bi gudana wanda kuma muke yi yayin da muke jiran ganin yadda za ta kaya a zaben gwamnoni da za a yi a wannan Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu bayan da aka dage shi. Kafin mu fara ita muhawarar, bari mu ji wasu ra'ayoyi masu alaka da zaben shugaban kasa.
Sunana Aminu Sani Jaji, kuma a wannan zaure ina wakiltar jam'iyyar za ta jam'iyyar APC da kuma ɗan takararmu Ahmadu Bola Tinubu. Farin ciki ma baya iya misaltuwa ganin cewa abinda 'yan Najeriya na suka ɗauki suna ta jira wannan rana tun lokacin da aka fara jefa ƙuri'a mutane sun bi layi da rana da komi, amma alhamdulillah ga shi yanzu abinda suka zaɓa an bayyana musu abin farin ciki ne ga dukkanmu na 'yan Najeriya. Babban abin da muke fata shi ne cewa wannan dama da 'yan Najeriya suka ba wannan ɗan takara namu wanda zai jagoranci wannan ƙasa shi ne ta zama dalilin ƙara haɗa kanmu mu ƙara kuma sanin cewa ba mu da ƙasa ta Najeriya.
Sunana Muhammad Lawan Dalado, ni ne shugaban jam'iyyar ACORD na ƙasa, wakilin jam'iyyar ACORD a wannan zauri. Wannan yana alamar cewa 'yan siyasa mun fara fahimtar juna, mun fara fahimtar gaskiya. Domin duk abin da muke yi dinnan kamar yadda na sha faɗi muna yi ne domin akwai Najeriya. In ba Najeriya ba ka ganin an yi wata harka ta yau da kullum. To da haka muna farin ciki kuma shi kai ɗan bago ba ya wuce ɗan takara yanzu ya zama abin nan zaɓen shugaban ƙasa. Ai ya yi wasu maganganu masu daɗi wanda suka taɓa min zuciya wanda ya ce yau ya ci zaɓe. Amma fa zaɓen ba nasara ba ce shi kaɗai. Nasara ce ta dukkan 'yan Najeriya. Saboda haka duk wani ɗan Najeriya ya zo ya ba da gudunmawarsa domin Najeriya ta ci gaba. Wannan kai mutum min daɗi ƙwarai kuma Allah ya sa mu ba shi haɗin kan. A zo a samu ci gaba a Najeriya.
To a gaishe ku, to yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamalika ya shirya mana tsakanin wakilan jam'iyyun siyasa guda uku na Najeriya wanda su haka da jam'iyyar APC wacce ke da wakilcin Sanusi Baban Tanko wato Bayan Bauchi kenan, da jam'iyyar PDP da ke da wakilcin Yusuf Ardo, da kuma jam'iyyar Labour wacce Ibrahim Hussaini Abdulkarim yake wakilta. To kamar yadda muka ce akwai abubuwa da dama da za mu tattauna don haka ba da ɓata lokaci ba, bari in sada ku da baƙin namu da kuma shi wakilin namu. To bismillah malamai.
Kai mun kashe kuɗi over 400 billion kan wannan na'urar saboda ta yi aiki, amma a shekaran da za a zo 400 billion wallahi kuɗi ne ya kamata ya ji.
Shi shugaban kuma
zai wallahi kuɗi ne ya kamata ya ji. Ba maganar mai wani abu wallahi kuɗi ne ya kamata ya ji. Saboda duk abin da aka shirya ƙarya aka yi, Buhari an mai ƙarya national assembly sun musu ƙarya kuma an karbi kuɗi don kwangila.
Ni dai abinda zan gaya muku
baraya shi tribune zo jawabin karɓar da kake da gode wa shi Mamudu Yakubu saboda ƙoƙarin da yi, amma Ibrahim Abdulkarim yana cewa da Mamudu Yakubu ma gidan yari ya
fi abin da ya kamata yake nan tribune ya masa godiya kuma ba shi kaɗai ba duk Allah ya yi
saboda ya gori an yi
yanzu mun sai mu ce mu ma an cocin mu ne a Lagos.
Ba ku fadi ba saboda mun ci ƙuri'ar da mu muka tara daga cikin command center dinmu, muna da ƙuri'a ta fi 1,900 kun yanke mana ita ta kuma 400 sai ta kuma 500 sannan kuma kun rage mana abin mu abin da muka yi niyya da muka je Lagos abin da muke son mu ci ku da ratar miliyan vote miliyan ɗaya.
To gaggawa ya kamata a ce kun ci Lagos abin
kwanwa
a ce an kada tilmu
shi da tunifin da kan shi za su
ina tabbatar maka in dai za a ga in mutum ya rasa kujera.
A ba magana yanzu ya tsira fata magana cikin kala abu yanzu ce mata
ba ta zai yana da kai da kan dare to shi ne
muna furu da
cewa sai ta kai kan din ne ka da mu
drama ce kuka so an mutane ai shi yasa yazo yace yayi tsauri ya faɗi result saboda wannan divas din is not connected to anything kuma kai kai alƙawari kake za ka yi to ya saka
yusu ya bayyana mana bayani da kai zabe inda kai zabe na'urar ba kai aiki ba.
Wato abun da nake so jama'a su gane shine wannan na'ura sabuwar na'ura ce a Najeriya kuma in an bude ta haka a gabanka tana ana tattaba ta tana aiki za ta dauki hoton ka za aika za ta bullo da kaza amma abunda aka yi da riyan Najeriya aka takka musu ƙarya aka ci amanan su shine an ce duk abunda aka yi nan yana fita dare ana transmitting din shi kai tsaye tafi dakin island
ofishin
saba dakin abun nan kara bayanai to duk abunda aka yi a wurin nan wannan abu yana nan cikin wannan bin kamar yadda muka samu bayanai to kaga a wannan idan ya kasance haka wannan yaudara a tarihin kasar duniya ba ta bayin haka ba kuma mutumin da aka ba amana
kuna ganin da ba ma sakamakon na'urar ki nan gaba
ba wani a bisa ga bayanan da muka samu domin akwai sakamakon abunda ya kamata wannan na'urar ita ce ake dubawa ana karanta sakamako because already sakamako ya taru based on daga inda aka zabo da jahohi da ko ina da ko ina to sai ya kasance irin wancan tsari da aka yi a 1999 da takaddu wani wuri an gyara wani ka duba misali kamar sakamako da ya zo daga Kano abun kunya a ce professor vice chancellor zai zo da abu har a ce an gyara mashi irin wannan professor ya kamata ne tsarin ɗansu su koma gida ba su amfani
kaji zarge-zarge da ake amma ribar da ka ji kaji ka yi zaɓe
ne ko ni na gani na daidai ne kuma Allah na tuba kusan duk ba inda ba
a yi soke-soke kan takardu
ba a ne
dai gashinan ka duba result ɗin Kano ka duba result ɗin
Kano da abin da yake bani mamaki wallahi ya kamata a ce kudin nan an kunya da zaɓen nan kuma kuni abinda ya kamata ku yi nan murna wa shi da wannan dan takara domin har da Allah ba gurare da yawa inda muke ganin mu ya kamata mu ci zaɓe mun ba ni amma don ba
wato ina so ka gane wani abubara a Najeriya a yau babu da ɗan siyasa gogagge wanda ya yi wahala a siyasa ya gina siyasa a Najeriya kamar Atiku Abubakar.
Gina siyasa ba gina kanka ba ne. Gina siyasa shi ne gina mutane.
A duk Najeriya ba wanda ya kaya Atiku gina mutane.
Na tabbatar maka ni dai a tarihin 'yan siyasa a Najeriya ban ga wanda ya gina mutane a Najeriya ya gina 'yan siyasa ya gina talakawa ya gina inda ya fito irin Tinubu ba. Kuma ya gina 'yan arewa ya gina 'yan kudu ya gina 'yan yamurai
ba ta nan a yanzu misali
mana
yan arewa duk wani dan siya yanzu
kuma misali ku suna
misali ga su wanda ya
kamar da ramanci
duk wani dan
kamarwa kamar da ramanci
duk wani salata a nan arewa duk wani dan mai gwamna duk wanda ga nan suke da ba wanda Tinubu bai taimake shi kuma shi Tinubu ba Allah na tabbatar ba da wannan ba wanda Tinubu bai taimake shi saboda haka gamma in dai gina kai na yadda yau ka Atiku shi ne yanzu kowa a ɗan siyasa amma gina mutane in dai gina mutane ai ba za ka hada Tinubu da kowa a Najeriya.
Shi gona Tinubu shi ma a Lagos ba wanda ya kai shi kuɗi ba wanda ya kai shi kudi a Lagos ya wada haka ake
faɗa. Kace ana faɗa. Amma ba wanda ya sani. Amma ya kudi ya laifi ne.
Ta zama ta sarki bayan goci yi mana bayanin me bambancin shi a Chiku Abubakar da shi Bola Tinubu don kaci ba
wanda Bola Tinubu ya yi abin da za a gani a fada. Bola Tinubu ya gina mutane bai gina kansa kadai ba, ka gane ya gina yan arewa. Yau ina kusan kuri wanda Bola Tinubu sama hudu a arewa ne don me? Saboda ya gina mutanen ya gina kasansa lokacin da yake Lagos ba wanda zai shiga Lagos da haifi da lafiya a kan mutum abinda ya shafi security abinda ya shafi tsaro a cikin Lagos kusan yanzu babu inda ya kai Lagos tsaro a Najeriya. Sannan ya gina Lagos ɗin kanta, ya yi hanyoyi, ya gina gari a cikin ruwa wanda wani hanyoyi da ya a cikin Lagos suna da yawa
a tsaye haka
wanda ya gina gari. Mutumin da ya gina gari ma gaba daya a cikin Lagos.
Bari mu zage mu ji kafin mu dawo gunka Ibrahim Abdulkarim ban kai dama jam'iyyar da shi da Peter Obi a 2019 ya yi mataimakin dan takara da Gaci Kwa Abubakar. Bari mu yi wannan tambaya gurgurde. Yusuf Audu, kai ne ka ɗauki mulkin Tinubu, menene yau din aka ce shugaba Tinubu ne mai ka ɗauke shi a matsayin shugaban Najeriya wanda kuma ba dan takarar Gaci Kwa Abubakar ba?
Wato ni bana iya yi ma wani mummunan zato, har kullum naka yake kyan zato a kowa. Ba za mu iya sanin mulkin Tinubu yadda zai kasance, amma babban abun bakin ciki ni da zan faɗa shine ta hanyar da mutum zai zo mulki. Tinubu zai iya mulki mai kyau ban sani ba, zai iya mara kyau ban sani ba, wannan Allah ne ya sani sai ya zo. Mulkin da ya yi a Lagos, a Lagos ya yi. Wanda ya mulki a jiha ba za ka kwatanta shi da mulkin Najeriya ba. Amma abu ɗaya da muke kallo, Tinubu ya tsufa kuma yana da alamu na ɗan rashin ƙoshin lafiya. So waɗannan abubuwan muna ganin kamar yanayin Najeriya za ta ɗan ba shi wahala.
Ba
dambe ba ne, amma aiki ne da yake buƙatar jajircewa da tsayawa, ba gudu, ba jada, ba dare, ba rana. Domin ina zuwa aiki ne wanda ake buƙatar mutum wanda yake tsayayye da duka mun san yadda Najeriya take. So idan ka ɗauko mutumin da yake shekarunsa sun tafi kuma yana da ɗan illa na rashin lafiya, wani lokaci wasu abubuwa za su ɗan sha mai kai na ƙasa da shi. Idan ba samu na kirki ba ka samu matsala.
To a gaishe ku, to sai mu tsaya nan sai Allah ya kammala rana wa cewa mu da muku da ci gaban wannan muhawara ɗin, ko mu duba shi kanshi zaɓen gwamnoni wanda kafin rana wa cewa ɗin in kuma ya tafi daidai an yi shi an kammala. To yanzu a madadin su baƙin namu, wato shi Sanusi Baban Tanko, Bayan Bauchi na jam'iyyar APC, da Yusuf Aldo na jam'iyyar PDP, da kuma Ibrahim Hussaini Abdulkarim na jam'iyyar Labour, da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru Adamu Hikaya da ya ɗauki firar, ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.
To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto, yanzu kuma sai labarai amma a taƙaice.
A takaice, Rasha ta faɗi cewa a shirye take ta bada damar tsawaita yarjejeniyar fitar da hatsi daga Ukraine da kwanaki 60, yarjejeniyar da ta taimaka wajen rage hauhawar farashin kayan abinci a duniya. Tawagar wakilan Rasha a tattaunawar da aka yi da manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana ganawar da aka yi jiya Litinin a matsayin cikakkiya kuma mai kyau. Amma ta ce Rasha na son ganin ci gaba mai ma'ana akan wata yarjejeniya makamanciyarta game da batun fitar da kayayyaki daga Rasha kafin wa'adin yarjejeniyar fitar da hatsin ta Ukraine ta sake karewa. Hannayen jarin bankunan Amurka sun fada a jiya Litinin, duk da cewa shugaban kasar Joe Biden ya tabbatar wa Amurkawa cewa tsarin bankunan Amurka bai da matsala, kuma masu biyan haraji ba su ne za su biya masu ajiya ba a wasu bankuna biyu da aka rufe.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da take na gabatarwa, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, kama injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.